بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وكان الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Asabar 24 ga watan Ramadan Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1436 insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan masallaci muna karatu a cikin suratul a'raf mun tsaya aya ta 6 insha Allah zamu tashi aya ta 7 muna fatan Allah ya sa mu dace kafin nan akwai da suka turo tambayoyi wannan yana shi tasa tambaya bayani yake cewa yana roƙon a jawo hankalin mutane masu abuna ta yaya a makaranti na ba na gwamnati ba irin wannan private schools kamar yadda ya rubuta akwai wasu kaya wanda suke kananan kaya na wanda bai dace ba a ce a yara suna sashi wayar sport wayar waɗanda ake sawa ranar juma'a yaya mata suna sawa wani dangalallen skate wanda bai dace a ce hakan ba so wannan muna fatan wanda ke irin wannan ya kamata a ce an gyara an yi yadda ya dace a sa tufafi na musulunci tunda baya hana basira kuma baya hana gane karatu bai dace a yi koyi da tsarin da ba na musulunci ba ko mutanen da ba musulmai ba musamman in tsarin nasu ya yi karo da na musulunci muna fata Allah ta a gane kuma a gyara mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bayan ya yi addu'a ya ce tambayar sa ita ce wanne ya fi falala tsakanin yin sallar nafila kamar tarawihi ko qiyamul layli a masallaci a jam'i ko kuma ya yi shi kadai a daki a gida wanne yafi a wajen Ramadan ko kuma cikin Ramadan idan mutum ya yi sallan tarawihi ko nafila a cikin jami'i yana da falala na ladan jami'i sannan kuma hakan yana iya karfafa shi wajen jurewa da tsayawa da kuma kila samun karanta inda in shi kadai ne wata kila ba zai samu ya karanta ba wannan akwai falalori da yawa cikin haduwar jama'a su yi sallan tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da mutane sai dai kawai gudun kar a wajabtawa mutane yasa ayi janye don haka akwai falala mai yawa cikin haka amma misali idan mutum zai yi tahajjudi cikin dare ko wani qiyamul layli cikin dare yaga cewa zai yi a gida yana da karfin gwiwa yin duk abin da ya dace shi kadai a gida wannan fabiha wa ni'mat dama yawancin sallolin nafila yawancin su musamman na dare a gida raya su a gida shine yafi amma kamar irin tarawihi kaga wannan wani sallah ne wanda yawanci akan samu ana yin jami'i in kuma ba jami'in kai ba in ba kai sa'a ba da wuya ka jure kullun ka rinka yi kamar yadda ya kamata ko kuma ya zama mutum bai haddace alqur'ani ba wasu suna jami'i za su sauke alqur'ani suna karantawa su tsaya su goge su dora har su sauke alqur'ani kaga akwai bambanci da wanda yake shi kadai zai yi ba ya sauke alqur'ani din ba haka inda mutum abunan musamman irin tarawihi amma kaga wajen Ramadan da wuya ka samu ana wasu jami'i na sallolin nafila a masallatiya inda an fita Ramadan don haka irin wannan mutum da ma yi a gida shine yafi inda zai yi a gida din wallahi ta'ala a'ala ko a wajen Ramadan ne in akwai wani dan uwansa da suke yi tare suke karfafa juna wannan yana da kyau amma dai yi a gida din shine yafi don sunna ta tabbatar da Annabi sallallahu alaihi wasallam a gida yake sallolin nafila na qiyamul layli tahajjudi da sauransu da yake yi wa minal layli fa tahajjal bihi nafilatan laka duk a dare yake yi kuma a gida yake yi. Wallahu a'lam. Wannan shi assalamu alaikum wa rahmatullah. Bayan ya yi addu'a ya ce idan rana ta fito ta yamma, shin za ta ci gaba da fitowa ta yamman ne ko dai na rana ɗaya ne kawai? Wato kana ga na rana ɗayan ba damuwa? A ran da gari ta fito ta yamma magana kuma ta ƙarya. Ko ta sake fitowa ko kuma a'a ya ne a ce da yau rana ta fito ta yamma kam ai tashin hankali ya ƙaru. Shi kuma na salisabin wato gobe ma haka ne, biyu ma haka ne, ranar wa ake maganin gobe in dai rana ta fito ta yamma. Ailan da ta fito ta yamma to la yanfa'u nafsan fa imanuha, yau mai a ce babu ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat imanaha khaira. Kaga burin kai har yanzu kana dauka dai ka dauka in fito ta yamma kamar yanda ake gani yau ne a ina ran da aka ce ta fito ta yamma to ba kuma lissafin cewa gobe dibi gata balle a jira a gani kuma ta yamma za ta sake fitowa, babu wannan nitsuwan. In rana ta fito ta yamma kuma ina maganin nitsuwa balle tuna me zai faru gobe dibi gata. La yanfa'u nafsan fa imanuha lam takun amanan min qabl aw kasabat imanaha khaira, al'amarin mai girma ne sosai, kar ka dauke shi da wasa. Yawa ran da ta fito ta yamma kar ma kai lissafin gobe ma haka ne ko jima, balle kace ko za a saba da abun ko wani bala'i ne kan bala'i za a yi ta yi, yanayi ta ƙara girma, abin da ba a tsammani shi ne zai bayyana. Allah ya kiyaye. Wannan ce assalamu alaikum wa rahmatullah. Bayan ya ce Allah gafarta malam kamar yadda aka koyo karatu da nasihu, ya ce ya ji nasiha sosai a game da iyaye yadda za a girmama su da haƙƙoƙinsu wanda shari'a ta abuna yadda shari'a ta yadda da su. To ya ce malam shi iyayensa ya ɗan samu saɓani da su nan da can, to Allah ya sa ya gane kurakuransa, sai dai kuma Allah ya sa duk sun rasu, Allah ya gafarta musu kamar yadda ya rubuta da sauran musulmai amin. To ya ce menene kafarar abin da ya faru? Kafarar abin da ya faru shine addu'a gare su dare da rana, addu'a gare su ya fi ma abin da baka yi musu da ba. Ko da suna raye ka ba su duniya da abin da yake cikinta, bai kai kai musu addu'a bayan sun rasu ba. Sannan da girmama ma abokanansu waɗanda suke hulɗa da su, in suna nan sai ka riƙa kyautata musu da gaishe su da girmama su da yi musu abin da kake ga kana da daman yi, da kuma yawaita addu'a ga iyayen. Sannan in akwai ƙanne ko yayinsu wanda suke raye, sai ka mai da su tamkar su ne iyaye din, babbanka babbaninka kenan, ko yayin mahaifin ko ƙanninka ko kuma gwaggwaninka, wato ko abunan babaninka, wato duwa innan sai a ci gaba, ko kawuninka zance, wannan sai a ci gaba da girmama su kamar yadda ya dace. Insha Allah ta'ala yana iya zama wato an samu dacewa tunda ba a samu an yi ada ba. Wallahu a'lam. Wannan kuma ce assalamu alaikum wa rahmatullah. Shin ya halatta wanda ba musulmi ba ya bada taimakon masallaci a karba? A ba musulmi ba ya bada taimakon masallaci a karba kamar yaya? Yana so a gina masallaci ko kuma shi da masallaci in musulmi sun tashi ginawa ana so su gina shi da kuɗi na halal domin za su yi aikin ibada ne, saboda haka yin su duba su gani da shi, su da shi wannan yaya matsayinsa yake, kuma yaya matsayin kuɗin, a halal ne ko kuma a'a me yake nufi. Idan ya bayar ne don kawai a tunaninsa, akwai waɗanda suke da wani irin tunani har a cikin musulmai kawai su za su yi abu ne kawai don al'umma, baya so ka jingina shi zuwa ga musulunci. Amma shi yakan yi wasu abubuwa wai abunan kamar wani community development hakan nan zai yi don wani bunƙasa yanayin jama'a a ji daɗin rayuwa ko wani abu haka. Akwai a cikin musulmai wanda shi kawai shi baya so ma ku rinka damunsa da cewa a'a taimako ko kuma a'a a zo sallah ko ai waye, amma shi dai kawai a tsarinsa na tsare-tsaren tunaninsa da yadda ya saba shi ne wannan. Akwai wanda ba musulmai ba, akwai wanda a wanda suke musulmai. To idan su musulmai suka zo gina masallaci suka ga su komai ya zo a tunaninsu ta ko ta ina suka samu kuɗi za su abuna a wurin kowaye, to sai su duba a tsari dai an fi so in za a gina masallaci ya zama kuɗin halal ne, tsarkakakken kuɗi, domin za a gina tsarkakakken guri don Allah ya karba. Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Don haka sai a duba a gani in Allah ya sa ba wani matsala a cikin kuɗinsa, shikenan sai a karba. Sannan kuma shi dama ba yi da lada, saboda ba imani tattare da shi. Sai mutum ya yi imani ne da Allah, sannan ayyukansa suke zama akwai lada, sannan kuma karɓaɓɓuwa gurin Allah, shi wannan ba yi da wannan. Daga ku kuma sai ku duba ku gani yadda al'amarin yake, ya masallacin kuke so ya zama, kuma ya wannan mutumin alaƙarsa da shi. Wallahu ta'ala a'lam. Na baya ce me hukuncin gashin kanti da mata suke sawa? Wannan duk ƙarin gashi wannan haramun ne. Mace ta kawo wani gashi ta ƙara akan gashinta, wannan bai halatta ba. Wallahu ta'ala a'lam. Amma ta gyara gashinta ya kwanta ko ya abu nan, wannan shi kuma halal ne. Ya halatta gare ta. Amma ta ƙara wani a kansa don canja halittar da Allah ya mata, wannan bai halatta ba. Wannan kuma ta assalamu alaikum, bayan ya yi sallama ya ce ya kuma yi addu'a, ya ce yana da tambaya akan yadda zai yi da ƙaninsa ɗan shekara 18 da yake sace-sace. Ya ce ya dake shi, ya dake shi, ya ba shi shawara, ya yi nasiha, abinda ya ba shi shawara, ya hana shi, amma ina zai ce ya daina, amma bayan wasu watanni sai ya sake. Gashi iyayensu sun tsufa, yana tsoron ya kai shi gun koyon sana'a saboda halinsa ya gagara, saboda halinsa na gagara. To sai ya bar shi, amma yana zuwa makaranta islamiyya da boko duka. Shi ne yake son a taimaka, a taimake shi, a sanar da shi inda akwai wata hanya da ya kamata zai bi, ya kamata a dage da addu'o'i, sannan kuma da raba shi da abokanan da yake yawan hulɗa da su, irin waɗannan abubuwan hulɗa ɗin. Yawancin mutane sukan bar ƴaƴansu kawai da kowa, sai abu ya lalace kuma sai a ce ya za a yi. Ya kamata mutum ya san abokanan ƴaƴansa kuma ina suke zuwa, in sun fita sun je makaranta an sa a makaranta suke, in sun taso a makaranta a ina suka tsaya, me yasa suka bi nan. Wannan insha Allah ta'ala zai taimaka. Kuma mutum yana addu'a, dama za ka yi addu'a ka motsa ne. To idan mutum ya yi nisa wajen wasu wanda suka riga suka ɗebe shi, wanda shaidan yake taimakonsu, mutum zai sha wahala kafin ya yi sa'a abun ya dace. Don haka a ɗau matakai duka wanda shari'a suka dace, da yin addu'a da kuma abuna raba shi da abokanai da guraren da ya saba zuwa. Insha Allah ta'ala wannan yana daga cikin abubuwan da za su taimaka. Muna fatan Allah ya sa a dace. Wallahu a'lam. Wannan kuma ya ce Allah abuna, bayan ya yi sallama shi ma ya ce shin ana yin sujjadan ƙabli ko ba'adi idan mutum ya yi rafkanuwa a cikin sallah da ba farilla ba? Ƙwarai kuwa ana yi insha Allah ta'ala. Idan mutum ya yi kamar misalin da ka bayar, yana ba da misali cewa in mutum ya miƙe tsaye daga raka'a ta biyu sai ya tuna ya dawo ya zauna, in har ya dawo ya zauna, lallai in yayi, idan yayi sallama zai yi abunan sujjadar rakanwa insha Allah ta'ala, kamar yadda ake a farilla ana yi a nafila. In dai har mutum yayi kuma ya dawo ya gyara. Sannan yace assalamu alaikum, tambaya ta gaba kenan. Yace tambayar sa ita ce shin malam menene hikima fadin Allah subhanahu wataala a cikin suratul fathi la tadkhuluna al-ayata 27 ya rubuta da yake cewa la tadkhuluna al-masjid al-harama insha Allah aminina. Allah ya ce insha Allah, kuma ya rantse mara abuna a matsayin sa na dalibi, yace a matsayin sa na almajiri kai, yace yana so a yi masa bayani. Allah ya ce la tadkhuluna al-masjid al-harama, ga rantsuwa, sannan kuma yace insha Allah aminin. Ubangane da rantsuwan da insha Allah da suka haɗuwe daga Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala yawanci idan kaga irin wannan yakan ladabtar da mutane ne tsarin da za su bi. Na farko rantsuwansa shi ne don shakka ya kauce, don ɗabi'ar mutane kenan, ba ya rantse don ya tabbatar da cewa abin da ya faɗan gaskiya ba ne. A gaskiya ne tabbas haka yake, in ya faɗi magana baya buƙatar rantsuwa. Kamar al'adar ɗan adam musamman larabawa, duk abin da ke magana wallahi kaza kaza kaza, ai wallahi kaza kaza, saboda sun saba da rantsewa. To Allah subhanahu wataala, sannan kuma rantsewa sukan girmama shi, in an rantse lokacin da aka faɗi abu sukan girmama abun, kuma kun ma al'adar mu haka ne, to shine ya rantse ne. Sannan cewa insha Allah, kuma ai Allah ne mai magana, kuma yace insha Allah don me? Don ya nuna mutane ladabin cewa insha Allah. Shi yasa wani bai ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika ghadan illa an insha Allah. Duk lokacin da zaka yi magana, hatta Allah subhanahu wa ta'ala da kansa yana da yaqini akan duk abin da ya faɗa, amma yakan ce insha Allah bayan ya rantse. Rantsuwansa don ya kawar da kokonto ko kaɗan saboda al'adar mutane, ba wai don tabbas sai da ya rantse ne abin ya zama gaskiya ba. Cewa insha Allah don ya tarbiyyantar da mutane cewa duk abin da za su faɗa komin yaqini da suke da shi, su ringa cewa insha Allah, cewa insha Allah ga abin da bai faru ba ibada ne. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan. In haka kake nufi to shine, in kuma wani abu kake bukata na tsarin bayani to sai ka kara a turowa, in kuma wannan abun ne kake nufi to sune wallahi ta'ala alamu a takeice. Na'am, insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka sani a cikin suratul A'raf, zamu tashi aya ta 7 insha Allah ta'ala. Muna fatan Allah ya samu dace. Na'am.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون.
وَنَنْ abuna ayoyi da aka karanta kafin nan, kamar yadda jiya muka ta insha Allah ta'ala za a faɗi maudu'in sura saboda muhimmancin haka. Na farko, wannan sura din makkiya ce, an sauke ta a Makka. Malamai Imamu Shawkani rahimahullahu ta'ala yana cewa banda ayoyi guda 8 sune daga fadin Allah subhanahu wa ta'ala, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri zuwa wa idna taqana al-jabala fawqahu. To wayannan ayoyi su madaniya ne, amma sauran suran gaba ɗaya makkiya ce. Sannan babban abin da surar take koyarwa wanda yafi kowanne muhimmanci shine tauhidi, kamar yadda malamai suka ce umumin dukkan surar makkiya suna kira ne da karantar da mutane zuwa ga tauhidi, amma ta karkatar da bayanin tauhidi ita kuma a ɓangaren kawo kissa. Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo kissa da kuma razanar da mutane, wato maganan wuta da kuma kwadaitar da mutane zuwa ga aljanna da kuma sakamako yadda zai kasance. Da kuma Allah subhanahu wataala yayi maganar mizani, yana daga cikin abubuwan da imani da su daga cikin abubuwa na gaibi. Imani da shi wajibi ne cewa zai yi, sannan mizani yana nan yanzu haka ko kuma ranar ne za a fito da shi. Allah subhanahu wataala yayi magana akan mizani da yadda za a auna aikin bayi da kuma yadda waɗanda za su rabauta mizanin su zai zama da kuma sabanin haka. Sannan surar tana karantar da cewa kullum gaskiya da ƙarya ba sa shiryawa, tana da gaskiya abin da zai shi yasa yawanci ga kissan da ta kawo, kissan annabawan musamman annabi Musa alaihi salam. Allah ya maimaita kissar annabi Musa a cikin wannan sura din, sannan ya ambaci kissar annabi Nuhu alaihi salam a cikin wannan sura din, ya ambaci kissar annabi Hud alaihi salam, ya ambaci annabawa da yawa, annabi Salih alaihi salam, annabi Shu'aib, duka wa'ina Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci kisosinsu saboda sun kara da mutanensu wajen su suna kare tauhidi su annabawan. Kamar yadda surar makkiya suke karantar da mushrikan Makka tauhidi, to haka nan su kuma wa'incan mutanen suna kare ƙarya da bautar gumaka, suna kare shirka da bautar gumaka, don haka suka dinga karawa. Allah subhanahu wa ta'ala yake bada labarinsu don rarrashi ga annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda mushrikan Makka suke karawa da shi wajen kare bautar gumaka da tsafe-tsafe da kuma shirka. Shi kuma a lokacin da yake tsayawa wajen cewa a ga an bauta wa Allah shi kadai ba tare da hada shi da komai ba. Da haka wannan sura ce wacce ta kuma yi magana akan ni'imar aljanna da kuma yadda ƴan aljanna Allah ya bambanta su, kamar yadda ya bambanta tauhidi da shirka kuma suna kallo da juna, haka nan ya bambanta ƴan aljanna da ni'imar da za su riska da kuma waɗanda suke ba ƴan aljanna ba, ƴan wuta da kuma irin azabar da za su riska. Sannan da kuma cewa gida biyu ne kawai ake da su, wuta da aljanna, ko da an samu wasu mutane a wani yanayi daga baya za su koma aljanna ne. Shine wani mai magana yake cewa al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu ya laita shi'ri ya ba'da al-babi maddaru sayta ad-daru jannatu adinin in amilta bima yurdil ilaha wa in farratta fannaru huma mahallani malil mar'i ghayruhuma fa'mal li nafsika ko fakhtar wa'mal li nafsika ko wanzur li nafsika madha anta muftaru. Dan huna huma mahallani, shine wannan sura ta tabbatar da wannan kamar yadda malamai suka bayyana. Daga wannan su ne muhimman abubuwa da suran take karantarwa, kuma sura ce wacce take dauke da ayoyi 206. An samu saboda muhimmancin abin da take karantarwa da kuma kissocin da ta ambata. Annabi sallallahu alaihi wasallam ne kan karanta ta sallar magariba, raka'ar farko ya raba ta, raka'a ta biyu ya karita. Yanzu kaga in muka samu wani masallaci mai karanta suratul a'raf da magariba, sai dai liman ya zama sallaci da yawa, yawanci ba za a iya jurewa ba gaskiya. To amma dama abun daidai da imanin wanda suke sahudin ne. Yau kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai ne a sahun, su ne a bayansa, ana karantawa suna kuka, zuciyarsa yana girgiza, mutum rawa jikinsa yana rawa. Amma yanzu ana karantawa waya tana motsi a zihunmu, wanda kuma yake da shagala wayar tana ƙara. To kaga kawai jira yake maza maza ka sallame shi ya fita ya ansa waya. To kaga mun bambanta da sahabbai, su suna jin alqur'ani yana kera su, yana girgiza su, yana abun nan dinsu. Sai zan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan suran a sallar magariba wani lokaci, ya raba ta biyu saboda kissocin da suke ciki suna zaburar da mutane. Duk suran da suke da kissa, in kai la'akari da yadda mutane suka yi wa annabawansu, za su iya saka kuka. Duk suran da suke kissa za ta girgiza ta, za ta saka kuka a gaya ma ga yadda annabi wane ya yi, ga yadda mutanensa suka yi, a koma a ce ga yadda annabi wane ya yi. Katina annabawan Allah ke yi wa ilimin wannan walakanci da sauransu a kan tauhidi kadai ta Allah. To wannan sura tana daga cikin muhimman abu, amma ta akistanci Allah subhanahu wa ta'ala ya ringa kawo tarihin annabawa don mutane su fahimta, su kuma san irin yadda aka yi wa annabawan farko, sun dau ɗabi'un kafiran farko. Sannan shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama kwantar da hankali gare shi, saboda shi ma in yanda ake masa nan ya sani cewa annabawa da yawa haka aka yi musu. Allah subhanahu wataala ya samu dace. Wannan shine kadan daga cikin abubuwan da surar take karantarwa, muhimman mawdu'anta, wallahu ta'ala a'lam. Sannan aya da aka karanta yanzu, jiya mun karanta aya falanas'alanna alladhina ursila ilayhim wa lanas'alanna almursalin, za a tambayi waɗanda aka aika zuwa gare su, sannan za a tambayi manzanni da aka aika su. An kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dukanku wa kowa mai kiwo ne, kuma kowa za a tambaye shi game da kiwon da yake yi. Wato shugaba za a tambaye shi game da kiwon da yake yi, talakawa za a tambaye su game da abin da suka yi da shugabansu, miji za a tambaye shi game da matarsa, mata za a tambaye ta game da haƙƙoƙin mijinta, sannan ɗa za a tambaye shi game da mahaifansa, mahaifa za a tambaye su game da ɗansu. Duka wannan amanoni ne. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa, bayan ya bayyana almar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, mata ita ma mai kiwo ce a gidan mijinta, wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, za a tambaye ta game da kiwon da take yi. Sai ya ce wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dukanku kowa mai kiwo ne, kuma kowa za a tambaye shi game da kiwon da yake yi. Komai ka ga an dora ma amana, to wannan kiwo aka baka, kuma za a tambaye ka ranar tashin alkiyama. Allah ya samu dace. Wannan shine game da falanas'alanna alladhina ursila ilayhim wa lanas'alanna almursalin, qalin bayani da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda malaman tafsiri yawanci sun kakkawo shi karkashin wannan aya. Sai Allah subhanahu wataala ya ce falanaqussanna alaihim bi'ilm, wallahi tabbas za mu ba su bayani bi ilmin, da ilimi na gaskiya. Falanaqussanna alaihim bi ilm, tabbas haqiqa babu shakka za mu ba su bayani, za mu ba su jalla jalla, kuma bi ilmin, da ilimi. Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma shi kuma wannan guri yace Allah zai kawo littafi, zai aje littafin, littafin zai magana, za a ji magana yana fitowa daga littafin da izinin Allah. Littafin zai rinka magana akan aikin kowa, kai wane dan wane, kayi kaza kayi kaza, ran kaza ma kayi kaza, ka dau kaza ka aje kaza, ka faɗi kaza, ka shiga kaza, ka fita guri kaza, ka zauna a guri kaza, da kai aka je guri kaza. Allah ta fala na qussanna alaihim bi'il, wallahi tabbas za mu ba su bayani bi'ilmin, da ilimi inji Allah. Shine wannan littafin zai rinka magana, wane kayi kaza a guri kaza, ka je gun tafsiri ka zauna, ka samu karuwa kayi aiki da abin da aka faɗa, ko kai kayi tafsirin ka faɗa kayi aiki da shi ko baka yi ba, duka za a faɗa. Fala na qussanna alaihim bi'ilm, wallahi tabbas inji Allah sai mun ba su bayani bi'ilmin, da ilimi. Littafi ne zai yana magana, kaga littafi yana magana, ka san maganar ba wasa a cikinta. Littafi yana magana yana ce maka kayi kaza, ran kaza, a guri kaza, ka zauna kaza, guri kaza kuma sai da ka sunkuya ka iya wucewa da zaka je kai, wani guri kuma a guje ka wuce saboda kar a ganka, wani guri kuma sai da ka buye duhun dare ne ka bi ka shiga gurin, amma ana ganin ka lokacin da ka shiga. Littafin zai baka bayani, fala na qussanna alaihim bi'ilm, ka buya idan mutane ran da ka je sai da dare yayi, wasu sai sha biyun dare tukunna suke fita, wasu sai ɗayan dare suke fara mitin, wasu sai kaza suke mitin, wasu sai cikin jeji suke shiga su yi ta'addanci, suma sun zama 'yan ta'adda, aljanu da sauransu, kamar da aljanu suke rayuwa a jeji suma suke rayuwa a jeji. To Allah ta fala na qussanna alaihim bi'ilm, duk wani abu da muke yi da buye wa Allah, Allah ta wallahi tabbas za mu ba su bayani bi'ilm, da ilimi. Shine malamai suka ce Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma yace littafi ne zai zo, yace wane dan wane, duk da cewa wane dan wane, wasu malamai sun yi magana akan wani hadisi da malamai suka ce isnadinsa bai inganta ba, wasu malamai suka ce matalinsa yana iya, a ma'anan matalin ana iya amfani da shi. Wallahu ta'ala alam, cewa ranar da za a tada mutane za a ce ya fulani bin fulana, ya wane dan wance, ranar ba a cewa wane dan wane, saboda an ce wane dan wane za a haɗa yan uwantaka, hatta wa'inda ba uwa ɗaya ba gunan ba, wanda uba ya haɗa su za su taru su zama yan uwantaka, ta yan uwantaka ya faru kenan. Za su wane dan wance, mafi yawa shine wato wanda uba yake haɗa su su zama yan uwan juna, amma yan uwa wanda suke uwa ta haɗa su mafi yawa ba su da abunan ba al'akari da su sosai, sannan kuma su in tsautsayi ya faru ne ake samun su. To shi yasa fadin Allah subhanahu wa ta'ala, fa idza nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wa la yata'alun, idan aka yi buta a cikin kaho fala ansaba bainahum, babu dangantaka tsakanin su, mana babu wane kanin wane ne, wane wan wane ne, wane babban wane ne, duka wannan babu shi. Fala ansaba bainahum, kuma wala yata'alun, ba za su rinka tambayan ina wane ba, wane ya fito kuwa, wane ya je, wane ya dawo, a wala yata'alun. To shine in an yi wannan tsayawan, fala na qussanna alaihim bi'il, tabbas za mu ba su bayani da ilimi, bayani na gaskiya. Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ma kunna dha'ibin, mu ba mu kasance ba ma nan ba lokacin da suke wannan ayyukan. Ilimin Allah yana nan duk abin da muke yi, duk abin da muke yi ilimin Allah. Wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma, Allah kewaye komai da iliminsa, ilimin Allah ya kewaye komai, don haka Allah yana sanar da duk abin da muke yi. Za a yi mana bayani dalla dalla, bayani na ilimi, cewa wane ya yi kaza, wane kayi kaza, kai ma wane kayi kaza, sai ya wane dan wance, kun yawmal ardi alayk, tashi ka ansa, kayi kaza a guri kaza, kayi kaza a guri kaza, sai mu ce tabbata lalle gashi nan an yi wannan, an yi wancan, an yi wancan, an yi wancan, duk abin da kai ka tabbata kai, ba musu. In kana jin cewa ana faɗa sai ka ganka, sai a tuna maka kai ga kanan, ga mutane ma suna yi, kana abu kawai ana ɗaukan ka, ko abuna ko kamera ko ma handset ma, akwai wanda ma su suke ɗaukan mutum ma da biro su ɗau abin duk da ake a wurin, da bayron da yake jikin su ko wani abunan, wani ma wani da glass yake sensing mutane na ɗaukan duk abin da suke a wurin, wani da animiri ba yake ɗaukan mutane duk abin da suke a wurin, sannan kuma yazo ya playing duk gashi nan abin da aka yi, wane yayi kaza, wane yayi kaza, wannan mutane kenan don suna kare wani abu nasu na rayuwar duniya. To yaya kuma Allah subhanahu wataala, fala na qussanna alaihim bi'il, duk abin da muke Allah ya tabbata yana nan, Allah subhanahu wataala ilimin sa ya kewaye. Don haka Allah subhanahu wataala ce wa ma kunna za'ibi, a ile wannan bai buya gare mu ba, bai buye ba, muna sane da shi, don haka za mu ba ku labari bayani na ilimi na tabbas. Haka an gaya mutum kayi kaza guri kaza, sai mutum ya ga eh lallai gashi nan yana yi, yayi kaza na guri kaza eh gashi nan yana yi, in aikin alheri ne fa lillahi alhamd, mutum ya samu aikin alheri, in sabanin aikin alheri ne na sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye. Daka Allah subhanahu wa ta'ala ya tafa na kusanna alaihim bi ilmi, lallai tabbas za mu ba su bayani da ilimi. Wa ma kunna za'ibin, ba mu kasance a wato ya buya gare mu ba, duk abin da kowa yi ba ya buya ga Allah. In ka buya wa mutane ba ka buya wa Allah ba, komai Allah subhanahu wa ta'ala zai zo da shi ya bayyana. Allah ya ce wal waznu yawma idhin al haqq, ma'auni ranar tashin alkiyama, mizani na ranar tashin alkiyama, mizanin wannan ranar al haqq, gaskiya ce tsantsa, adalci ne, yana cike da adalci. Mizanin duniya yana iya canjawa daga adalci zuwa rashin adalci, to mizanin tashin alkiyama al haqq ne, gaskiya yake dauke da shi kuma cike da adalci. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yace wa naza'ul mawazin al qisṭa li yawm al qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a, zamu aje mizani na adalci ranar tashin alkiyama, adalci ke cike da shi. Zaka ga aikin kowa za a zo a auna, malamai suka ce za a maida aikin kaman halitta su ma ka za su fito kamar yadda mutane. Wal waznu yawma idhin al haqq, wasu malamai suka ce aikin za a maida shi kaman halittu, kamar yadda ake halittan aka halitta mu mutane, to haka ma ayyukan mutum. Inna al khairi ne halittan sai yayi kyawu, sifan kyakkyawar halitta haka za a zo da su a auna su. Wasu malamai suka ce ayyukan ne kwayoyin su, haka za a gani kayi sallah, kayi azumi, kayi zakka, kayi hajji, kayi abun da yake na ibada wanda ke nafilfili, kayi kaza kayi kaza, Allah subhanahu wa ta'ala zai zo da su ya auna su. Wa naza'ul mawazin al qisṭa, adalci kawai za a yi, ba wanda zai zo ya ce kai a dan kara ko a rage, a'a ba a magana ma lokacin. Fala tasma'u illa hamsa, ba mai magana, kawai zuban ido ake, kawai ba abun da ake gani illa jiran ikon Allah, ko ba abun da ake gani sai ganin ikon Allah. Ranan ba surutu, ba magana, ba cewa komai, sana aje mizani na gaskiya. Imani da mizani wajibi ne, imani da sirati wajibi ne, za a auna mutane, za a auna kayansu, za a auna aikinsu da mizani wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai auna, aunawa na gaskiya. Ranan kawai komai kana ganin bangon duniya ta ko ta ina, mutane ne kawai, ga munan zalla, ga mala'iku, ga aljanu, dabbobi, a yi musu hisabi tun a fara yin hisabi, a ce to bayan an gama musu hisabi dabban da ta cuci wata an rama su rama ba a aiko shari'a gare su ba, to kunu turaba ku zama ƙasa, sai su zama ƙasa. Sai me, sai mutane, mutane da aljanu za a yi musu hisabi. To a nan ne Allah ya ce wa naza'ul mawazin al qisṭa li yawm al qiyamati, ya ce wal waznu yawma idhin al haqq, auni ma'auni a ranan, ma'auni ne na gaskiya, ma'auni ne na adalci, kowa a cikin munna za a auna aikinsa, babu wanda zai tsira ya tafi ba tare da an auna ba. Mai kai alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala zai auna, sabanin alkhairi duk gashi nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal waznu yawma idhin al haqq faman thaqulat mawazinuhu, wanda duk mizanin aune-aunen da aka auna sai zamanto alkhairinsa saqulat yayi nauyi, to fa ulaika humul muflihun, waɗannan mutane su ne masu rabo, wanda duk ma'aunansu yayi nauyi da aikin alkhairi, kayi kaza kayi kaza kayi kaza, duk aikin alkhairi baka bar wani abu da zaka iya yi ba face kayi, kuma kayi shi domin Allah, duk abin da zaka iya yi kayi shi, ko dauke kaya akan hanya ne, ko dauke falba akan hanya, kayi shi da kyakkyawan hanya da nufin samun lada, zaka samu lada. Imaqatul adaa anit tariq, hada adinal iman, imaqatul adaa anit tariq, kawar da wato kazanta daga kan hanya, ko ice dan ice ka gani, ko dutse ka gani ka kawar da shi, ko ga wani dutse a cikin masallaci ka dauke shi. Allah subhanahu wa ta'ala ce faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun, wanda ma'aunan su yayi nauyi to fa wa'innan su ne masu rabo, su rabo su za su shiga aljanna, Allah ya sa mu cikin su. mizani an ajiye shi an auna wasu aikin su zai yi kyau zai cika mizani zai yi nauyi sai da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tabbatar wa mutane mizani lokacin da Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ya zo ya hau bishiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi sabai suka ga dunduniyan kafansa sai da shi mutum ne mai karamin ruwa kafansa siriri sai suna dariya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuna dariya wa abunan dunduniyansa ko kuma sharafarsa wato kafarsa ya ce ina tabbatar muku dunduniyansa din nan ya fi dutsen Uhud nauyi a kan sirati ranar tashin alkiyama in an zo wulgawa to kaga za a yi mizani a auna sannan sai a zo wulgawa sirati mizaninka yana nuna ma cewa za ka wulga cikin alkhairi insha Allah ta'ala shi za wasu mutane za su wulga kamar kintawan ido kamar walƙiya haka wasu za su wuce wasu kuma kafin su wuce sai wuta ta kone su sosai ƙasan sirati wuta ne sannan bayan an gama auna mutane ne an gama auna aikinsu sannan za su zo su wulga a kan sirati za a tsaya jingim sannan kuma kowa zai jugun ba mai magana ko ba mai ƙifta ido ana kallon guri ɗaya ne kawai fa idza hum qiyamun yanzurun idan aka hura ƙaho wani fika fi su فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون بوثاً قهو نفركو شنو عند ذا أموتو قبادا سنن تبوثاً قهو نبيو أي بوثاً قهو نبيو شنو عند ذاك قموتاني قيام أي ينظرون سنة كلهم نزيفارو أنا كلهم كي أنا جلا أنا قلن سمتنا لوشيا سنة ويجيء الله ويجيء الرحمن الله سبحانه وتعالى يزو duka mutane suna gani ranan babu wani abun da mutum yake iya cewa ko wa makwabcinsa ya ce masa kaza ko ya ce masa kaza a ga taro yayi taro al-awwaluna wal-akhiruna sannan ga zafi zafi rana ga wahala ga dawainiya ga Allah ya yi fushi bai taba yin irin wannan fushin ba to daga waɗanda suka saba masa ido da ido ga sunan sun taru ga wutar jahannama tana ruruwa tana bala'i tana jira a kawo su ga annabawa ga manzanni ga annabi sallallahu alaihi wa sallam shine ke cewa inna qaumi takadu hadha alqur'ana mahjura ya allah mutane su rike wannan alqur'ani mahjuran abun gudu sun kaurace masa ba su yi aiki da shi ba allah subhanahu wa ta'ala zai kara fishi yayi fishi don haka gurin zai zama babu ko a nan duniya yanzu misali a ce ai wani taro a rana tsaka ai zafin rana a ranar babu ruwan sha babu wani abun nan ga zafin rana kuma ga gurin yayi matsi suka ji gurin ya tsaya cit yayi din babu wani iska da take kadawa to balle a lahira ga rana daidai da kayin mutane kwakwalwar mutane kayin mutane na tafarfasa saboda zafin rana bi kadari ne ne faqat gurgurdan mile ɗaya ne kai tsakanin kayin mutane da rana Allah subhanahu wataala yana dandana wa mutane sannan kuma na da'ul mawazin al-qisth al-yawm al-qiyamati sannan wal wazn yawm idhin al-haq فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه وندكو ما أونم أكتا ميزاني أو كاين دغا أونا ناسنا الخير خفت إذا وانتو باب تونا الله سبحانه وتعالى فأولئك الذين خسروا أنفسهم ولنا تسكي أثارا كنز تسكي أثارا لا يوتو أدونا بسيأكي الخير با دا سنو أيكي الخير دا ميزان سيأينوي amma ba su yi aikin alkhairi a duniya ba don haka sun yi asara khasiru anfusahum sun yi asaran kansu bima kanu bi ayatina yuzlimu saboda yadda suka kasance sun yi zalunci kansu suna shirka ga ayoyin Allah amma sun kaurace musu sun ki bin su sun ki yadda da su sun ki su yi imani da su waɗannan mutane suna cikin bala'i Allah kiyaye mu Allah ya saba ma cikin su Allah subhanahu wataala ya yi maganar mizani gurare daban-daban a cikin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya magana mizani a cikin suratul mu'minun shi ma ya maimaita Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maganan wadanda ma'aunan su yayi nauyi faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun talfahu wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun kada duka wannan mizani ne Allah subhanahu wa ta'ala yake magana akan sa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana a cikin suratul qari'a yayi maganar mizani wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce faman saqulat mawazinuhu fa ulaika eh menene fa amma menene alqari amene fa um fa amma man saqala mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffa mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Haga nama mizani Allah subhanahu wa ta'ala yake magana, wanda mizanin sa yayi zama ya cika da alkhairi, fa huwa fi 'ishatin radiya, yana cikin rayuwa yarjejjiya wanda Allah ya daraita, radiyatan mardiya, zai kuma ga Allah yana yarjeje sannan kuma abun yarjewa, sannan Allah ya yarda da rayuwar da zai, saboda an auna mizanin sa aikin kwarai yayi rinjaye kuma sannan ayyukan sa na kwarai. Wannan duk abin da muke faɗa, aywa, sannan wasama'a rafa'aha wa wada'a al-mizan, wasama'a rafa'aha wa wada'a al-mizan, Allah tatazaw fil mizan. Duk da cewa malamai sun yi magana hatta mizani na tashin alkiyama da kuma mizani na duniya, ya kunshi mizani na tashin alkiyama da mizani na duniya, sannan rafa'a sama'a wa wada'a al-mizana shine yadda Allah ya daidaita sama, adalci ya tsaida sama. Kaga malamai suke cewa magabata suna cewa bil adli qamatis samawati wal ardu, da adalci sama da ƙasa suka daidaita. To Allah ya kwatanta can al-mizan ne hatta a rayuwar duniya wajen auna abu ayi adalci, kamar yadda yace was-samaa rafa'aha, sama sai ya daukaka ta, ma'ana ya tsaida ita da adalci, ta daidaita don adalcin Allah subhanahu wataala. Amma wa yada'al mizan, sai kawo mizani, yadda ya daidaita sama da adalci, to kuma ku daidaita mizani da adalci in za ku auna ko za ku aunar. Haka kuma mizanin tashin alkiyama shi kuma mizanul qist ne dama. Kaza a can suratul rahman yace Allah ta tsara fil mizan, kar ku yi shishigi ku ƙetare iyaka ku yin adalci wajen auna abun aunawa. Allah subhanahu wataala anan da yace wa man khaffat mawazinuhu, wanda da aka auna sai zamanto daga shashanci, sai zage-zage, sai cin mutunci, sai rashin kirki, sai shirka mafi girman, sai tsafe-tsafe saboda kawai rayuwar duniya, sai tsafe-tsafe, sai shirka saboda jari, sai tsafe-tsafe, sai shirka saboda mulki wanda zai kare ko mutum ya kare ya bashi, sai tsafe-tsafe, sai shirka saboda wani dama da yake so. Duk wannan mizani in an zo ranar tashin alkiyama ma'aunin ba zai yi kyawu ba, sai zama aiki ne kawai na fasadi da barna su ne tattare da shi. To wannan fa ulaika allazina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yuzlimu, su ne waɗanda suka yi asarar rayuwarsu. Bai dace ba mutum ya zauna ya yi asarar rayuwarsa a rayuwar duniya ɗin nan da ake ciki. Allah ya ajiye mu ne yake gaya mana waɗannan ayoyin don mu yi aiki, don mizaninmu ya cika da kyakkyawan aiki. Yanzu Ramadan ya zo, muna ta ƙoƙarin wasu abubuwa, a zo a yi karatu, a zo a zauna a saurari karatu, a je a yi azumi, sannan a yi tarawihi, sannan a yi qiyamul layli a ƙara, wanda ke tarawihi qiyamul layli ne, wanda da ya yi tarawihi ya yi qiyamul layli. To duk da dai ƙare-ƙare da ake, wasu ma da sadakoki wasu suna yi, wasu da ciyarwa suna yi, wasu da kyaututtuka duka ana yi, musamman cikin wannan wata mai albarka. Duka wannan kowa kaga duk abin da kaga kayi, to kanka kai ba, ba kai wa kowa ba illa wa kanka. Kaza Allah subhanahu wataala yace faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun, saboda da yace faman saqulat mawazinuhu sai ta fa ulaika sai jami'i, ko min yawan su kenan, ko su nawa ne wanda duk mizanin sa ya cika yayin nauyi da aikin alkhairi, to ko su nawa ne humul muflihuna. Waman khaffat mawazinuhu kuma ko su nawa ne kuma fa ulaika allazina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yuzlimun, saboda zalunci da suka rinka yi. Ga ayoyin nan amma sun kaulace wa ayoyin, shine kowanne zalunci, a ce ga aya daga Allah mutum ya kaulace mata ya ki aiki da ita, babu da kai wannan zalunci. Don haka dukan mu gaba daya mu gyara aiki, ko me ka san za ka yi, kai ko tsagin dibino kace da shi, fattaqun nara walau bi shikkitam, ku ji tsoron wuta koda da tsagin dibino. Abin da ake nufi komin kankantar abin da ka mallaka, to kai aiki da shi wajen tsirata daga wuta, kai abin da za ka yi da shi, a'a ibada za ka yi da shi, sadaka za ka yi da wani abu daga shi, a'a za ka ci abinci ne da shi don jikinka ya yi ƙarfi, ka yi sallah, ka yi farilla, ka yi nafila, a'a za ka ci abinci ne da shi
don ka duk abin da ka mallaka komin kankantansa to iya yakin alkhairi ne ko wa kanka ko wa bayin Allah sanan duk abin da zaka kai shi domin Allah in kai aikin alkhairi domin Allah Allah subhanahu wataala zai cika mizaninka da kyawawan hasanat sanan zaka ji dadi ran tashin alkiyama zaka wanda duk kyawunsa aikin sa yasa mizanin sa ya cika to wannan ya rabauta fa ulaika humul muflihun domin zasu shiga aljanna ne amma mutum ya take mizanin sa banda ashar da zalunci da zagin mutane da gulmace gulmace da annabimanci babu ka zauna a can ka faɗi abin da baka da ilimi ka je can ma ka faɗa ki je can ki faɗa ki tashi ki je wani gida don kawai ki ji labari ki je wani gida don ki faɗa abin da kika ɗauko daga wancan gidan ki kai wancan gidan ki ɗaura su kuma ki mayar wancan gida ki ɗau wancan ki kai wancan a'a bai dace ba ko kuma kai ka zauna a wancan gurin ayi tattaunawa da kai ka zo kuma ka ɗauko ka zo ka ce wallahi ban ɗauka wani zai faɗi haka zai faɗi kaza akan ka ba wallahi da zuwa muna tare da shi wallahi na yi mamaki yadda naga kuna tare din nan amma yace kaza yace kaza yace kaza to in dai kuna tare ka masa nasiha da yake cewa kazan ba kai kake saurarawa kana ce haka ne ba ka kana dada dadi labarin kenan shi ko kai ko bugu shi kake yi kaman kana bashi wani kaman irin kana wa kaman yana wa'azi kana kabbara kana kuka yana fahimtar cewa lalle wa'azi yana ratsawa to haka yake keta guduma kana ce lalle na yi mamaki a'a kaza kaza kana ƙara ƙarfafa gulman shi ko yana ƙara jin daɗi yana ketowa tun abin da bai niyan faɗa ba sai faɗa yake gulma kuma sauƙin haddacewa ne da ita saboda da ƙarya da abin nan duk ba nafi ba ce ba sai ka tace kawai abin da ya riga ya shiga ƙwaƙwalwarka in ka zai bulbularwa da ƙaryan da za ka ƙara da abin da ya shiga duk wannan babu laifi a gurin ka kai mai gulma a gurin Allah ne sauraron abin da jin abin da yadda da abin da faɗa a gaba duk gaba ɗaya laifi ne to wani da wannan ke cikin mizaninsa shi yasa rubba sa'imi laysa lahu min siyamihi illa al-ju' da yawa daga cikin masu azumi babu lada a azumin su sai yunwa saboda me yanzu nan ka taji a gurin tafsiri yanzu ka fara gulma kafin a zo gurin tafsiri gulma ka'ini da yunwa babu amfani babu lada a gurin Allah wanda duk ka zauna kake maganar su azumin ka ya tafi gurin su sannan wannan ya dauka ya je ya kai gaba shi ma ya faɗa wanta ma ya ɗauka ya je ga shi kenan maganganun da kai duk wanda kaga ya zo ya zauna ya maka gulma kai ka saurara ka tashi duk wanda kaga yawa maganan wani ya ɗiba ya saurara ka tabbata kai ma zai maganan ka a wani guri to shi kenan da haka aka cika mizani namu gaba ɗaya kawai na gulmace ne bayan Allah yana tunatar da mu ana wal waznu fa yawma idhin al haqq mizani ranar tashin alkiyama gaskiya ne cike yake da adalci za a ajiye shi za a auna da mai ka zo za ka gani mai ka aikata za ka gani ranar gaskiya za a yi ko Allah zai yafe maka sai ka san cewa ka yi zunubi sai ka gani kuma sannan akwai barazana sannan Allah ba ya yafe haƙƙin wani ba ya yafe haƙƙin wani shi kuma wani in dai an je lahira ba ya yafewa saboda shi ma ya bayyana bukata ko ko yana da lada yanda zai kai shi aljanna sai ya buƙaci wannan naka ce a ya Allah wane ya tuna mana yanzu ka bayyana mun Allah a bani ladansa kawai ba gudu ba da baya ba su kauce ba su yato to tunda Allah ni yanzu na wanda zai kai ni aljanna shikenan na yafe masa ba yin wannan ya fi yato a duniya da yake amma in an tsaya gaban Allah ai baka da tunanin ma yafe wani ko nakan zai kai ka aljanna baka da nutsuwa sai ka shiga aljanna da haka duk ladan da za a kawo jira kake kawai a kawo balle kai sa'a ga wani tun ya tuna manka ai kai sa'a shi za in kaga ana yawan tuna ma mun ana yawan tuna ma mutum ba bisa abu na haƙi ba ana yawan yaya tashi to in yayi sa'a ya tsa don ana ta kankare masa zunubai ne mutane suna ta dauran kan zunubin sa yaushe ba ka tsaya kana ba su lokaci akan wani ko akan wasu ko akan rayuwar duniya kai ta karere kai ta labari kai ta faɗa kai ta me ya kamata ka kare harshen ka ka rage magana saboda duk abin da kake faɗa da harshen ka nan shine za a je a auna shi a mizani duk abin da kai lafazi da shi a duniya to ɗayan biyu ne ko alkhairi ko sabanin haka in alkhairi ne kai sa sai za ka kai lafazi da magana sai ka tabbatar alkhairi ce in kuma ba alkhairi bane to fa an yi rashin sa saboda za a auna ta ranar tashin alkiyama to don haka musan wannan wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun na'am Allah ya ce
walaqad makkannakum fil ardh الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.
Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin muhimman abin da malamai suka bayyana wajen daukan wannan sura da ban fara baya ba maudu'in ta, akwai bayyana adawar shaytan ga bani Adam. Allah subhanahu wa ta'ala wannan suran tana karantarwa ta daga cikin surorin da suka bayyana adawar Iblis ga bani Adam. Wannan aya da aka karanta yanzu, wala qad makkannakum fil ard wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce haqiqa makkannakum fil ard, mun zaunar da ku a doron kasa. Duka mun nan ga mun nan an zaunar da mu a doron kasa, lare tashi alkiyama duka mu zamu koma ga Allah. Shi yasa tunda an zaunar da mu a doron kasa, yanzu din nan da muke doron kasa, to fa mu sani cewa akwai mizani bayan mun koma ga Allah wanda zai auna ayyukan mu. In mun taru Allah zai gaya mana, kuma yana gaya mana a yanzu, wala qad makkannakum fil ard, haqiqa mun zaunar da ku a doron kasa. Waja'alna lakum fiha ma'ayish, muka sanya muku a cikin kasa din ma'ayish, ababen rayuwa da rayuwa. Rayuwarku da abin da za ku rayu da su, Allah ya sa su a doron kasa. Yanzu dukan mu nan ga mu nan muna rayuwa, kowa ya san abin da yake rayuwa da shi. Duka mun yi ittifaki wajen cewa ba ma rayuwa sai mun ci sai mun sha. To sai Allah ya ba da ci da sha din. Duk talauci mai talauci baya rasa cin abin da zai ci, sai dai ba mamaki bai kai daɗin na wanda ya fi shi kuɗi ba, amma zai ci iya abin da ya dace ya ci gwargwadon arzikinsa. Zai sha ruwa, ko jeji zai iya zuwa ya tona rijiya ya sha ruwa, ko famfo zai iya gani, ana da ikonta ana gani, zai buɗe famfo ya sha ruwa, ko kuma zai samu rijiya an tona a bakin hanya ya sha ruwa. Don haka wala qad makkannakum fil ard, haqiqa mun makkana ku, mun tsora ku, mun ajiye ku a kan ƙasa. Waja'alna lakum fiha ma'aisha, muka sanya muku rayuwarku da ababen da za ku rayu da su a cikin ƙasa din. Da a ce aka ajiye mu a kan ƙasa, abincinmu kuma yana wani guri, da mun sha wahala. Amma sai aka zama abin da za mu rayu da shi ne sai zama yana rayuwa tsakaninmu. Nama na dabbobi, ga dabbobin da suna rayuwa tsakaninmu. ‘Ya’yan itatuwa ga suna tsakaninmu. Ganyayen da ake abinci da su ga suna tsakaninmu. Gonakai da ake noma ababenci ga suna tsakaninmu. Don haka makkannakum fil ard wa ja'alna lakum fiha ma'ayish, muka sanya muku ababen rayuwa a cikin ƙasa din, haka ma rayuwarku kuma a cikin ƙasa din. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qalilan ma tashkuruna, kaɗan ne ƙwarai kuke godewa. Duk abin da Allah ya yi mana na ni'ima ga muna a doron ƙasa muna rayuwa. Duba ka tashi ka je inda kake so, ka shiga inda kake so, ka fita daga inda kake so, ka zauna in lokacin da kake so ka zauna, ka tashi lokacin da kake so ka tashi, ka yi tafiya lokacin da kake so ka yi tafiya, ka sayi abin da kake so, ka je ka sayar, ka je ka so, ka shiga kasuwa, wani sana'a yake, wani kasuwanci yake, kowa da abin da yake yi. Ma'ayish rayuwa, nau'o'in rayuwa, ababen rayuwa daban-daban, kowa nasa daban. Allah subhanahu wa ta'ala wannan abin da ya mana ni'ima ce. Da ta da yi ne sai zama ba mu san me za mu yi ba, kawai mun samu kanmu a doron ƙasa, ba mu san me ake a rayuwa, me za mu yi ba, da mun samu bala'i. Amma sai tsara rayuwarmu kuma daidai da yadda muke, shikenan sai muna ta rayuwa. Allah sai qalila ma tashkurun, kaɗan ne ƙwarai kuke godewa, a lokaci kaɗan ne ƙwarai. Sai ya ce qalila ma tashkuruna, a lokaci kaɗan ne ƙwarai kuke godewa Allah. Ko kuma qalila ma tashkuruna, kaɗan ne ƙwarai a cikinku tashkuruna kuke godewa. Ko kuma qalilan ma tashkuruna, kaɗan ne ƙwarai daga cikin ni'imomin da Allah ya muku, kaɗan ne ƙwarai kuke godewa Allah akan su. Wani abu ba mu san ma ni'ima bane, sai ya kubuce kai. Wani sai ya gama rayuwarsa ma ya ƙare ya tafi, bai san ma ni'ima bace abin da aka yi masa. Saboda haka Allah subhanahu wataala, wani bai san abu kaza ni'ima bace har ma yana iya kushewa mu. Yanzu misali Allah ya yi mu launin mu baƙin fata, akwai wanda aka yi su farin fata, ni'ima ce da aka yi mu baƙin fata. Akwai abin da ba sa riska mu muke riska saboda launin mu, ba za su iya samun wannan abin ba sai mu ne za mu samu. Ka zo nan amma in ka duba wani sai ce ah shi da fari ne, da ce farin fata ne, kai wannan kuskure ne. Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi ka wani abin ba kyamansa kake, amma ni'ima ce daga Allah subhanahu wa ta'ala. To Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi mana wannan tsari ya kamata mu lura da su. Za mu koma gare shi zai mana hisabi. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Insha Allah ta'ala za mu dakata nan. In Allah ya samu na raye za mu cigaba daga inda muka tsaya. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu wallahi ta'ala ala. Duka wa'annan bayin Allah da suka turo suke bukatan bayin Allah su taya su da addu'o'i, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana addu'o'inmu. Wanda suka turo rashin lafiya, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya. Wanda suke cikin matsala da wanda yake rudewa ko lokacin jarabawa ko wani abu, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi lafiya. Mai neman aiki da aure, Allah ya ba da nasara. Mai neman ya zama mahaddaci kamar Alhaji Mamala Abdul Basit, Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da hadda, kuma Allah ya sa ya dage ya yi irin yanda shi ma ya sha kwana a masallaci kafin ya zama Mamala Abdul Basit. To shi ma sai ka zama mai kwana a masallaci sosai. Wallahi da ko yanzu kullum za ka ga Qur'ani a gurinsa, yana yawan muraja. To kaga ya kamata
abin nan za mu yi ta addu'a kamar ma za ka motsa insha Allah ta'ala sai ka zama Allah rahma insha Allah ta'ala muna fatan Allah ya sa mai burin alheri Allah subhanahu wataala biya masa bukatarsa wanda yake bukatan shi kuma da aiki da abubuwa da har hudu da ya ambata Allah subhanahu wataala ya bada nasara Allah mai iko ne yana iya bayarwa ta inda ba a tsammani duk kowa da abin da ya dame shi wanda suke yan kasuwa masu kasuwanci a bakin kofa na jami'a suna bukatan a taya su addu'a Allah subhanahu wataala ya sa a bude gurin su su rinka ci gaba da kasuwancin su muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa kuma Allah ya kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya da nutsuwa duk abin da ake tsoron sa Allah ya kawo mana saukin sa Allah ya sa ko ta ina ya zama ana budewa ana shiga inda duk aka saba shiga bisa ka'ida ba tare da samun firgici ko razani ko kuma tashin hankali ba Allah kuma ya bada abunan sa'a da habakan kasuwanci din da kuma cin nasara a cikin kasuwan duk abin da yake tsaye da kasuwan ko yake kawo tangarda Allah subhanahu wataala ya kawar da shi dukan mu gaba ɗaya kowa da irin bukatar da yake da ita muna da bukatun alkhairi kowa da irin bukatarsa mafi bukatar da muka taru gaba ɗaya akan ta shine shiga aljanna muna fatan Allah shigar da mu aljanna firdaus da mu da iyayenmu da kakanninmu da zuriyarmu da iyalanmu Allah ya hada mu cikin aljanna firdaus innahu samiun qaribun mujibud da'awat ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا شو غبنني ما سعادلتي الله سبحانه وتعالى قال تبت الدسو دعوا من السي نقو قلي وجن قنن سوى أبو با سنجي شاو الله سبحانه وتعالى يتمكيسو وان دسي نفن أقوم بايا الله سبحانه وتعالى يحنى سسامن إيكو duk shugabanninmu da na ƙasa da na jiha wanda duk suke nufin alkhairi Allah subhanahu wataala ya taimake su ya karfafe su Allah subhanahu wataala ya ganar da su abinda zai zama alkhairi ga rayuwarmu da rayuwar addininmu da rayuwar al'ummarmu Allah ya sa su yi abinda zai zama alkhairi gare mu abinda suke niyan yi in alkhairi ne Allah ya ba su ikon yi ya karfafa su duk abinda suka yi niyan yi ko ya kullo musu suka yi nufin ɗauka matuƙar ya zama karo da addinin Allah ko kuma karo da tsarin ci gaban rayuwar al'umma Allah subhanahu wataala ya hana su aikatawa Allah ya sa su gane cewa ba daidai bane kuma ya ba su ikon hannuwa daga aikata shi Allahumma sura auratina wa amin rawatina wa aslih a'immatana wa wulata umurina Allahumma aati riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ajdadina minan nar Allahumma ashfi mardana wa mardal muslimin Allahumma barik lana fi buyutina wa anzil alaina barakata min indika ya hayyu ya qayyum واحفظنا واحفظ لنا بيوتنا واموالنا واهلنا وذرياتنا من كل سوء ومكروه انك سميع قريب مجيب الدعوات واهدنا يا رب العالمين واهد شباب الاسلام والمسلمين ووفقهم العمل بكتابك واتباع سنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهد فتاه الاسلام اللهم اهد فتاه الاسلام ومن عليهن بالحجاب والحياء والخشمه والحجاب يا رب العالمين يا ارحم الراحمين انك على كل شيء قدير واحفظنا واياهن يا رب العالمين من كل شيطان مارد ومن كل من اراد بهن شرا يا ذا الجلال والاكرام واحفظهن يا رب العالمين اينما كنا واينما كنا واينما يكن يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا يا الله كسوكر منا ده زمن لافيه ده نتسوا ده كونتيار هانكلي دو ابون ده زي تار منا ده هانكلي الله ككور منا دشي Allah ka saukar mana da albarka wannan gari namu na Gombe da sauran garuruwan musulmai baki daya Allah ka nesanta duk wani tashin tashina ko bala'i ko tashin hankali a wannan gari mai albarka da sauran garuruwan musulmai Allah ka azurta yan kasuwan musulmai na kwarai da arziki na halal duk wanda suke taimakon addinin musulunci da ayyuka na kwarai da taimakon al'umma Allah ka taimake su ka habaka arzikin su اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك